يهدي له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الكريم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari wanda ba su da ƙarfi ba su da iyaka sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna ƙara neman gudunmawarsa da agajinsa da taimakonsa da tallafinsa da agajinsa wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu baki daya wanda ya bata kuma ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske ga wannan al'umma wannan tsira da aminci da yarda da daraja da martaba su tabbata ga kan matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da iyayensa da sahabbansa kai da ma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku yan uwa masu albarka wannan ita ne khutubar mu ta shida daga cikin jeren gero khutubobin da muka yi muku alkawari cewa za su zo akan wannan minbari mai albarka dangane da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matsayin addinin sa da matsayin sunnar sa da kuma hadisan sa a khutuba ta farko har zuwa kan ta biyar mun gabatar da bayanai masu muhimmanci da ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke dauke da wannan sako da na ambata cewa waye manzon Allah menene addinin sa metece sunnar sa me darajar sa da kiman sa da martabar sa ba zai taba yiwuwa ka fahimci abin da muke so mu bayyana a dukkanin waɗannan khutubobi ba har sai ka ji guda biyar da suka gabata sannan ka hada da wannan ta shida to nan ne zaka ji hakikanin abin da muke nufi kuma abin da muke so mu nuna wa al'ummar musulmi hakika zaka zama cikakken makariyaci yayin da ka takaito akan jin kwaya daya daga cikin waɗannan khutubobi kuma kai hukunci akan wannan jin kwaya dayar zaka zama turun makariyaci kuma zaka zama cikakken azzalimi kwarai da gaske zaka zama cikakken adali da fahimtar hakikanin me muka dosa kuma me muke nufi yayin da ka hakurce wa kanka sauraron tun daga ta farko har zuwa ranar da zamu dakatar da waɗannan hudubobi to lalle zaka zama cikakken adali mai fahimtar ina muka dosa cikin abin da muke kokarin kabatarwa yau zamu magana ne dangane da maganganun sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da yadda suke daukar biyayya ga hadisai da kuma umarnin manzon Allah wala Allah khutuba ta bakwai tazo ta akan maganganun magabata irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da dai shauran manya-manyan magabata waɗanda suka gabace mu dangane da yadda suke daukar matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu muna masu neman taimako da agajin Allah sai mu ce hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya hada mu da dan Mas'ud a Jannatul Firdausi yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mana wani zani a ainihin wato gaban shi yana zaune sai zana dogon wani layi sannan sai kuma yayi wani zane-zane kanana a gefen wannan layi gefen damansa da hagunsa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da ya zana wannan dogon layi yayi kananan zane-zane a gefensa sai yace hadha sabili wannan dogon da kuka gani na tsakiya shine layi na wa hadhihi subulun waɗannan kuma da suke gefe ko suke gefe sune layukan banza da layukan sheɗanu da layukan mutanen banza manzo Allah yace wa ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi, kuma akan kowanne layi guda ɗaya dake gefan waɗannan ko wannan dogon, to akwai wani shaytani ko na aljani ko shaytanin dan adam wanda yake kiran mutane zuwa ga waɗannan miyagun hanyoyi. Malamai suka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke nufi da waɗannan layuka sune hanyoyin bid'a da ibadoji na bid'a da abubuwan da suke na son zuciya waɗanda mutane suke aikatawa. Abinda yake nufi cewa akan kowanne layi akwai wani yana kiran mutane akai, yana nufin malaman bid'a waɗanda suke kiran mutane zuwa ga son zuciya da abinda bai tabbata a Qur'ani da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kar ku yadda ku bi waɗannan, domin Allah madaukakin sarki yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wa anna hadha sirati, lalle wannan shine tafarki na, shine layi na, shine tsari na, shine addini na, ita ce sunnata. Wa anna hadha sirati mustaqiman, kuma wannan hanya, wannan layi, wannan addini, wannan sunna a miƙe take, babu kaucewa tattare da ita, babu bauɗewa tattare da ita, babu wani abu da yake shirme ko hayaniya a cikinta. Fattabi'uhu, don haka umarni kai tsaye daga Allah, ku bi wannan hanya ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Wala tattabi'u subula, duk wata hanyar da ba wannan ba, Allah ya ce kar ku kusake, kar ku kuskura ku bita. Fatafarraqa bikum an sabili, lalle wannan zata ainihin wato kawar da ku daga tafarki na Allah, daga tafarki na manzon Allah wanda yake miƙaƙƙe, wanda yake tabbatacce. Malam Mujahid da Malam Zaid dan Aslam suka ce siratuhu al-islam, da Allah yake cewa wa anna hadha sirati, yana nufin addinin musulunci. Was sunnatu, kuma yana nufin sunna. Was subulu, da yake cewa fattabi'uhu wa la tattabi'u subula ay al-bid'u wal ahwa'u, yana nufin bid'o'i da abubuwan son zuciya. Sayyidina Abu Bakar Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus, yana fada yana cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amalu bihi, wallahi ban isa in bar wani abun da na san Annabi na aika tashi ko yana yin sa ko ya yarda a yi shi ba, illa amiltu bihi, face sai na aikata wannan abun. In dai na gano wani abu da Annabi ke yi ko Annabi yace a yi ko Annabi ya bahi muhimmanci, sai na Abu Bakar yace wallahi ban isa ba, na yi kaɗan a ce ban yi aiki da wannan abun ba. Sai ce inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigha, yace domin ina tsoron kar na bar wani abu na sunnar Annabi Muhammad, na biyayya ga manzon Allah, na halal din da Annabi ya halatta na kiyarda, ko abin da Annabi yace haram na kiyarda da haramcin sa, ko abin da Annabi yace daidai ne na kiyarda daidai ne, ko abin da Annabi yace kuskure ne na kiyarda kuskure ne, yace ina tsoron kar zuciyata ta karkace daga addinin Allah. Saboda kullum addu'ar mu muna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, ya Allah karka karkatar da zukatan mu, rabbana la tuzigh qulubana. To sayyidina Abubakar yace ina tsoron kada na kiyin wani abu daga cikin abin da Annabi ya yarda a yi, zukata ta samu zaihi, zuciyata ta samu zaihi, ta karkace daga tafarkin da Allah madaukakin sarki yake bukata. Yasa da Allah madaukakin sarki ya tahi suffanta munafikai sai ya ce falan ma zahu azagha Allahu qulubahum, lokacin da suka nemi su karkacewa tafarkin Allah, sai Allah ya karkatar da zukatansu daga tafarkin Allah da gaske, ta yadda ya zamanto ya jibinta musu abin da suka jibinta wa kansu. Dama ya fada yace wa man yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wayattabi'u ghayra sabilil mu'minina yace nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Da haka sayyidina Abubakar yace tsoron da nake kada zuciyata ko kuma tunani na yaki aikata abinda ko yaki yarda da abinda annabi ya dade shi in samu karkacewa wannan kaga kenan daga cikin illar da mutum zai iya samu a rayuwa idan ya kuskura ya aibanta wata sunna ta manzon Allah ko kuma yaki yarda da wata sunna ta manzon Allah to kaga wannan ya ne biye dubuntawa kansa wata masifa ne sai Allah ya taya shi wajen dubuntawa kansa wannan masifa Allah ka tsare mu baki daya Sayyidina Umar yayi sallah azul hulaifa raka'a guda biyu sai ce asna'u kama ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'u zan yi ne yadda naga annabi yana yi ma'ana raka'a biyu da ake yi a miqati idan lokacin da ka zo zaka dauki miqati din ba ainihin wato lokacin sallan farilla bane ba idan kuma lokacin sallar farilla ne malamai suka ce iya sallar farillar da ka ainihin wato yi a wannan miqati ta wadatar maka ba dole sai kai wata nafila ba amma lokacin da kuka zo kun yi wanka kun daura ihrami zaka yi umara ko aikin hajji ko wani makamancin haka sai kuma ya zama lokacin ba lokacin sallar farilla bane to sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai nafila raka'a biyu a wannan guri kafin ka ci gaba da tafiya gudanar da ayyukanka Quraishawa sun yi wa Sayyidina Usman tai cewa yayi tawafi ga Ka'aba lokacin da aka zo fathu Makka lokacin da aka zo ainihin wato bai'atul ridwan Sayyidina Usman manzo Allah ya tura shi yace ka shiga ka je ka tattauna da su ka ga yaya halin garin Makka yake ciki yace domin kai mutumin kirki ne suna jin nauyin ka tun zamanin jahiliya kana taimaka musu dan haka da wahala ka shiga su yi maka karan tsaye dan haka ka shiga ka je kai magana da su da ya shiga cikin garin Makka ba wanda ya iya kallon Sayyidina Usman ya gaya masa ko da bakar magana yasa ake so a rayuwa duk yanda zaka kai kokari ka zama mutumin kirki tsakanin mutane akwai wanda wallahi idan ya hango ka duk shegantakar da yake ya bari ba sai kai magana ba ba sai kai mar magana ba saboda mutunci da girman da kake da shi ya kai ya saurara wa duk abin da yake ji a zuciyar shi saboda matsayinka Sayyidina Usman tun lokacin kafin zuwan musulunci gaba daya tun lokacin kafin annabi ya hijira zuwa Madina Sayyidina Usman wani matarsa ta haihu zai bashi ragon suna wani dan sa ba lafiya zai bashi kudin magani wani yana cikin wani hali zai je ya taimaka masa wani yazo ya mara sallama yana da bukata zai bashi dan haka da ta rikice annabi yazo zai yi aikin umara kafiran makka suka hana shi shiga garin makka aka yi burki aka gagara shiga sai manzon Allah ya ce Usman ka je ka shiga garin nan ka je ka gani na san duk abin da suke ji da shi wallahi kai ba za su iya taba ka ba saboda mutuncin da Sayyidina Usman yake da shi ka zama mai mutunci cikin mutane ka zama mai kirki cikin jama'a ka zama mutum mai daraja da duk dabi'ar da Allah ya tsora ka akan ta to karka yadda wani ya zage ka akan ta in kuwa har za a zage ka to ya zama akan zalunci ake zagin ka ba wai akan ka cancanci zagi ba wannan shine abin da ake bukata da kowanne musulmi dan haka Sayyidina Usman da ya shiga duk wanda ya gaishe sai ya zo ya gaishe shi sai ya wuce wanda inda wanne karshen ta da barkewa za a yi da fada da yaki a gurin amma wallahi haka ya shiga lami lafiya ya tattauna da su ya magana da su ya juyo zai tafi sai suka yi masa tai suka ce masa to tunda za ka shigo har za ka tafi to ai ga Ka'aban nan dama gurin ta kuka zo kun zo ne ku kewayata kun zo ne ku yi umara babu laifi ka iya kewayata din ka kewaya kai wannan Sayyidina Usman budar bakin sa sai ya ce ma kuntu atuhu bihi hatta qafa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace billahi allazi la ilaha illa huwa bazan kewaye Ka'aba ba sai annabi Muhammadu ya kewaya ta sun martayin yayi abin da ya kawo su shi tunda ya samu damar shigowa shi ya zagaya yace a'a yace wallahi an kowa gana kewaye Ka'aba sai annabi Muhammadu ya kewaya ta tukunna dan haka ya juya ya tafi yayi watsi da tayin da suka yi mishi abin da kawai nake so in fitar mana a wannan maganar irin yadda sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suke girmama daraja da kima da martaba ta annabi Muhammad a yayin da wasu kuma suke zubar da ita suke takawa a kasa yadda suka ga dama irin su Audu Jabbiri Allah ya shirye da shi kullum addu'ar da muke masa Allah ya sa ya tuba ya musulunta ya shirye kafin ya mutu wallahi shine babban fatan mu saboda babu alheri wani ya shiga wuta menene jin dadin ka menene jin dadi na dan wani ya shiga wuta me ci gaba na dan wani ya kafurce wa Allah wallahi ci baye ne dan haka muna masa addu'a Allah ya shirye shi idan ba mun shiryuwa bane ba kuma to kada Allah ya jarrabu al'ummar musulmi da bala'in sa to wannan shine dan haka ya kiye kewa ya Ka'aba ya fita Ali ibn Abi Talib Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace lam akun ada'u sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama li qawli ahadin minan nas yace ni Ali wallahi bai isa in bar maganar annabi Muhammad saboda maganar wani mutum a duwaran kasa ba wallahi ko wane ne shi annabi yace wani yace in zabi ta wani in ajiye ta annabi yace wallahi ba zan yi wa manzon Allah haka ba Abdullahi dan Abbas yana faɗa a wata maganar sa yana cewa annazaru ila rajulin min ahli sunnah yad'u ila sunnah wa yanha 'anil bid'ah wa tarki bid'atin afdalu min ibadati sana yace wallahi in zo in samu wani mutum ya kafa turmin wa'azi yana kiran mutane zuwa ga sunnah yana hana su aikata bid'a kuma in samu wata bid'a da da nake yin ta in ce na tuba na daina ta yace na rantse da Allah ya fi man alheri akan in shekara guda ina yin ibadar da ba ta sunna ba ma'ana kallon malamin sunna yana wa'azi akan sunna Abdullahi dan Abbas yace ya fi man alheri sama da in shekara ina ibadar da ba akan sunna ba in kalle shi kawai ga akramaka Allah yana cewa qala rasulullahi kaji yadda su suka dauki maganar manzon Allah Abdullahi dan Umar Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus an gan shi yana ta kewaya taguwar sa a wani guri ya je ya dawo sai aka tambaye shi kai me yasa kake ta kaiwa da komowa da taguwar ka da raƙumar ka a wannan guri yace la adri ni ma wallahi in ce muku ga dalili ban sani ba yace kadai inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fa fa'altu na taba ganin annabi ne yana zagayawa da taguwar sa a gurin nima sai nazo na ce bari in bi sunnar manzon Allah bai san meye ba wala Allah wata larura ce wani dalili kai jama'a ta kai matakin da Abdullahi dan Umar akwai hanya da suke wucewa da manzon Allah a cikin garin Madina to hanyar akwai wata bishiya reshen ta ya karkato ya sako kan hanya ta yadda idan manzon Allah yana kan doki in yazo zai wuce sai ya sunkuya bayan manzon Allah ya rasu gurin an share shi an sare bishiyar an yi titi an goge gurin hanyar ta dawo dokar ba wani bishiyoyi a gurin amma kullun Abdullahi dan Umar in yazo sai tungurin sa ya sunkuya sai aka tambaye shi aka ce algafata malam me yasa kake haka yace a lokacin muna tare da annabi in mun zo daidai wannan gurin yana sunkuyawa sai aka ce to ai wata bishiya ce a gurin reshen ta ya karkato in annabi bai sunkuya ba za ta bigi kan shi dan haka sai ya sunkuya in ya wuce sai ya daga kansa sai ya ce ina dai annabi ya sunkuya a gurin aka ce yace to kuma na zan sunkuya amma kai sallar ka ba irin ta manzon Allah ba azumin ka ba irin na manzon Allah ba aikin hajjin ka ba irin na manzon Allah ba duk wata ibadar ka in an ce ma ga yadda annabi yayi ba wai maganar ibada ba wallahi hatta a mu'amalar yau da gobe wallahi ba sa yadda sabon Allah wanda koda a ce sun saba din a wani gurin ba za a kama su ga wani misali guda daya akwai wani sahabi a rayuwarsa ba abin da ya tsana irin kabewa in ya ganta kafin ya ma kai ba sai fara amai wata rana sai aka gayyace su walima da hida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai aka yi wa manzon Allah gwatan kabewa da nama manzon Allah kuma yana son kabewa da haka da aka kawo manzon Allah plate din sa sai sa cokali yana ture naman yana kwaso kabewar yana sharra wannan sahabi yace wallahi tallahi tun daga ranar bai sake jin kamar kabewa ba har Allah madaukakin sarki ya dauki kaiwar manzon Allah kaga dai ababi ne na abinci ya ga dama ya ci abin da yake so ya ga dama ya bar abin da baya so halal ne gare shi
amma tunda annabi na san ka baiwa to shi ma yana santa ko da da baya santa to yanzu ya dawo yana santa bi hubbi hali rasulillahi li hubbi hali rasulillahi saboda santa da annabi yake wani daga cikin magabata yace ni dai na karanta cewa annabi ya sha kankana yace amma na kasa gane ta aya annabi ya sha kankanan nan shin wuka yasa ya dafa ta uku ko hudu ko biyar yanyan ka masa akai a plate yana sa tokali yana taka da na gagara gane yadda annabi ya sha kankanar sai nace to na hakura da shan kankanar saboda kar in sha kankanar ba yadda annabi ya sha kankana ba in saba wa annabi Muhammad dan haka na hakura jama'a wannan shine magabata yadda musamman cikin sahabbai yadda suke fifita ra'ayi na manzon Allah tafarki na manzon Allah tsari na manzon Allah mu'amala ta manzon Allah a rayuwarsa da mu'amalarsa da ibadarsa sama da ra'ayinsu da tunaninsu da abinda su suke so su aiwatar a rayuwarsu Allah madaukakin sarki shi yadda mu ya datar da mu saboda haka yace lallai na aikata ne saboda daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa Abdullahi dan Mas'ud wanda muka fara karanta maganar sa a farkon wannan khutuba yana cewa al-qasdu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi al-bid'ah yace mutun yayi nufaci aikata sunna ko bai samu damar aiwatar da ita ba wallahi yafi alheri sama yayi ta kokarin aiki ya aikata din amma kuma bid'ah ya aikata waisul qarni wanda wani babban tabi'i ne wani babban mutum ne wanda sai wata rana zamu zo da tarihin sa malamai suna kawo tarihin waisul qarni dangane da irin biyayyar da yawa mahaifiyarsa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina abubakar to duk ranar da ka gamu da waisul qarni ka ce masa ya maka addu'a ya nema maka gafara domin Allah na karbar addu'ar waisu saboda waisu yana yi wa uwarshi biyayya jama'a ku duba mutumin nan ba sahabi bane malamai suka ce ya rayu zamanin annabi amma ba su gamu da annabi ba har annabi Allah ya dauki rayuwar shi dan haka bai samu daraja ta sahabbantaka ba amma saboda darajar da'ar da yake wa mahaifiyar shi annabi ya bada wasiya wa sayyidina abubakar cewa duk ranar da yazo aka zo aikin haji ya bincika yanzu su wane ne kabilan qar idan ya bincika suka ce ga mu ya ce a cikin ku akwai uwaisu eh ina take uwaisu gari annabi ya ce ka nema min gafara domin Allah na sauraron ka saboda kana saurarawa mahaifiyarka sayyidina abubakar fa jama'a ina ga ku kamar ba ku fahimci girman maganar ba sayyidina abubakar fa shine wanda malamai suka ce da a ce za a yi wani annabi bayan annabi Muhammadu to da abubakar ne manzon Allah da bakin shi ya fara da a ce akwai wani annabi bayan annabi Muhammad lakana ababakarin da abubakar ne zai zama annabi a bayana wannan annabi ya fada dan ga gane darajar abubakar to fa wannan mutumin ne aka ce masa ya samu wani yamar addu'a ya nema mar gafara kuma shi wannan mutumin ba sahabi bane ashe ne kamata ka gane wannan mutumin yana da girma ba to wannan kuma he kara kai ka zuwa ga to me yasa ya samu wannan girman kuma shi kuma saboda yana da'a da biyayya ga uwar shi to daga nan sai ka gane kuma girman da'a da biyayya ga uwa Allah ya ganar da mu wa'azi ne sai kowa Allah ya ba shi zuciyar fahimta da kokolwar ganewa sai ya gane girman abun amma girman abun ya wuce tunanina da naka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to shi wannan waisul qarni Allah ya masa rahama yana faɗa a cikin wasiya yana yi wa wani daga cikin magabata wasiya ana ce masa Haram ibn Hayyan yana ce masa iyyaka an tufariqal jama'a yani jama'ata ahli sunna yace ina jan hankalinka kar a ce ga inda sunna take daban kai kuma ga inda kake daban ina jan hankalinka dangane da wannan yace sannan ina jan hankalinka da ka nisanci bid'a duk yadda ku ta kai ga kyawu da yadda ake ganin ta yace na rantse maka da Allah idan ka kuskura ka bar jama'ar sunna inda sunna take ka watsar da su yace wallahi zaka iya rabuwa da addinin ka baka ma sani ba yanzu koyi sulkar ne fatufarika dinaka wa anta la tashur zaka ainihin wato rabu da addinin ka alhalin baka sani ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya maganganun sahabbai jama'a da yanayin su da yadda suke bawa wannan sunnar muhimmanci wallahi yana da yawa kware da gaske wanda ita kanta idan hudu ba za mu yi akan matsayin sahabbai dangane da sunnar manzon Allah wallahi sai mun yi hudu ba kusan guda 10 wallahi ba mu gama maganganun sahabbai dangane da bin sunna ba dangane da da'a ga manzon Allah da sallamawa annabi wajen yin addinin su da rayuwar su da mu'amalar su wallahi sai mun hudubobin da suka zarta guda 10 ba mu gama karanto maganganun sahabbai ba amma ba mu takaita anan sai kuma wata munasaba in ta taso to ma ƙara faradawa mu ƙara budawa mu ji menene sauran sahabbai irin su Abdullahi ibn Mas'ud din irin su Abdullahi dan Umar irin su Sa'ad dan Abi Waqqas irin su Abu Huraira irin su Abdurrahman ibn Auf menene ra'ayinsu menene maganganun su wanne irin rayuwa suka yi dangane da sallamawa annabi Muhammad sai kuma mu kwatanta da mu kuma yaya muka dauki irin wannan tsari ya muka dauki wannan rayuwa Allah madaukakin sarki ka datar da mu Allah ka dora mu akan daidai Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu subhanahu wata'ala ka biya mana bukatun mu na alheri duk abinda muke nema a gurin ka ya Allah na alheri Allah ka bamu abinda muke neman tsarin ka na sharri Allah ka tsare mu zan rufe hudubata da maganganu guda biyu magana ta farko dangane da halin da al'umma ta fada dangane da mas'alar canjin kuɗi ku yi hakuri zan dan dauki minti 5 akalla in dan yi tsokaci dangane da wannan tare da cewa lokaci ya riga yayi wannan mas'ala ta canjin kuɗi tun lokacin da aka sanar da ita nazo nan a gurin karatun mu ne magana wanda lokacin da nayi magana wasu suka dinga surutu cewa akwai ma wani ma'aikacin banki da ya kira ni muka tabbuga magana da hiya faɗa na faɗa nace masa wannan abun mu ba mu ce kar a canja kuɗin Najeriya ba kuma kasashe na duniya duka yana daga cikin tsari na tattalin arziki canja kuɗi ba wanda yake musu akan wannan amma tsarin da aka dauko wajen canja kuɗin nan wannan shi mu muke inkari cewa ba zai yi cashless din nan da ake so a tabbatar da shi a yi shi cikin kankanin lokaci ba in aka yi haka za a cutar da mutane za a cutar da bayin Allah za a zalunci al'umma wasu dalilin karyewar su ya zo wasu dalilin wargajewar tattalin arzikin su ya same su amma aka kiyanda aka dinga surutu ko kun cika magana ku komai sai kun yi magana to daidai Allah ya bamu baki kuma ya bamu dan ilimi daidai gurgudu ba wanda ya isa ya matsa min baki ya hana ni magana wallahi Allah baka ya saka hana ni magana wannan shine gaskiyar magana so dan haka wannan abubuwa muka yi nasiha muka ja hankalin shugaban kasa da cewa ya ji tsoron Allah wannan abin da aka kawo ayi kokari a canja mar tsari ta yadda zai zamanto a canja kuɗin nan ba tare da wasu wahala ba in ma wasu za su wahala to ya zamto akwai wato sassauci da kuma rage barnar kattai yawa barnar kattai yawa ya zamanto kaɗan ne cikin mutane suka tabu muka ce mutane gwamnatoci da yawa sun yi canjin kuɗi amma da suka tahi ba su ce rana tsaka zuwa watan kaza ba za a ƙara karɓar kuɗi ba cewa suka yi duk tsohon kuɗin da ya shiga banki haka ne ko ba haka ba to ba zai fito ba sai dai sabo duk tsohon kuɗin da ya shiga banki ya shiga kenan ba fitowa sannan a ci gaba da baza sabbi to na farko an ki abu wannan tsarin an ki a yarda cewa mutane su ci gaba da hulɗa da kuɗaɗen su su ci gaba da saye da sayarwar su amma duk ranar da kuɗin nan ya tattaru aka kai su banki to ba fitowa sun tafi kenan an ki yarda da wannan na farko na biyu kun ce wa mutane su karɓi sabbin kuɗi su dawo da tsofi kun sa deadline na daina karɓar tsofin kuɗi amma ba ku baza wannan sabbin kuɗin a cikin al'umma suka wadace su ba ya zamanto mutane suna neman sabbin kuɗin nan sun rasa tun kusan wata ɗaya da ta wuce ake ta cece kuce kafofin yaɗa bayanai na zamani gidajen talabijin da gidajen radio wanda mu muna bibiyar irin waɗannan abubuwa muna jin jan hankalin da ake tawa gwamnati cewa fa kudin nan da ake cewa mutane su karba sabbi babu su ba a bada su abu na biyu ko na uku a wancan lokaci na faɗa cewa waɗanda ake shirin sai an karya su ko sai an hana su wadaƙa da kuɗi ko dai a lokacin siyasa ko wani a makamancin haka wannan manufar ba za ta ci ba ba za kuma a iya karya su ba aka ce a'a ba haka bane ba to shikenan gashi nan yanzu dukkan mun kudaden yanzu rade radin da ake shi ne sun tattare gaba ɗaya sun kwashe su a bankuna sun je sun zubge a gidajen su eh to yana da su yana da biliyan 3 zai buga wa manager waya ga kuɗi na naira biliyan 3 zo ka je ka kawo min sabbi kana da miliyan 150 kai yanzu tsakaninka da Allah wannan manager ne yake da imanin da zai iya tsallake wannan miliyan 150 din jama'a ku mu dai a junan mu gaskiya so dan haka yana kwance a gida za a zo a kwashi kudin a motoci a kai su banki aje a shigar da su CBN shi kuma a kwahi sabbi a hada mar aje a jibge mishi za ku ga kudin za su yawaye ba dai siyasa ne take dawowa ba ba dai za a yi zabubbuka ba za ku fada dama mun fada an karyata mu yanzu abin da muka fada ya tabbata to yanzu ma a karyata eh yanzu ma ba mun saba mu fada a karyata ba to yanzu ma sai a karyata kuma sai Allah ya tabbatar da abin da muka fada ba da ka muke magana ba wallahi alhamdulillahi rabbil alamin tahaddusan bi ni'matillahi la fakhara ba da ka muke magana ba mun fuka kai daga kallo na ka san na fi karfin ne magana da ka wallahi tallahi ba da ka muke magana ba kar ka manta bayan bincike da muke a qur'ani da sunna da magabatan malamai wallahi hatta masana tattalin arziki muna tattaunawa da su akan mas'aloli idan sun taso duk wata mas'ala insecurity ne muna da waɗanda muke tattaunawa da su wana ne za ku ce akan wannan in harkar siyasa ne muna da wanda muke tattaunawa da su in harkar tattalin arziki ne muna da wanda muke tattaunawa da su su ba mu bahasi a ilimin da Allah ya musu me wannan abin yake sannan sai mu hada da abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya ce da abin da malaman musulunci suka je sai mu zo mu kuma sai mu fitar da abin da mu muka hanga sai mu bada shawara to amma saboda kawai kai dan boko ne sai ka dauki magana ta magana banza ta bakin na malam da koro Allah ya saka musu da alheri ina cewa ana kallon mu gardawa ko ba haka bane kallon gardawa ake mana dan haka duk magana da zamu faɗa ba a muhimmanta ta sai kuma ka faru sai a zo ana cewa akramakallahu dama kun faɗa kai da Allah ka tafi ka bani guri shashashan banza kawai shashashan mu da can baka yadda da abin da na faɗa ba sai yanzu da ta faru saboda haka ƴan uwa wannan abun an cutar da mutane wannan ita ce gaskiyar magana mutane sun cutu kuma sun sha wahala ko da dai bukata bata gama biya ba ko kuma a ce abin ba a gama shi ba amma dai mutane sun wahala kuma iwar haka mutane da yawa sun yi asara na rantse muku da Allah akwai wanda na sani wallahi tallahi yace min malam ina cinikin naira miliyan 2,500 a kowanne yini amma wallahi wallahi je bai wuce cinikin 150 nayi ba saboda kowa ya tsorata ba zai zo da tsohon kuɗi ka ki karba ba da haka shago a bude shi kawai sai dai a yi ta hira babu cinikin kasuwar duk an rufe komai ya tsaya kuma su kansu bankunan wallahi da wannan abin ba karamar cutuwa suka yi ba saboda ai idan akai kasuwancin su kansu bankunan suna karuwa da kasuwancin da mutane suke yi to kenan a hetsai da abubuwan ba wai iya mutane ya taba ba wallahi hatta su bankunan abin ya taba su to dan menene zamu jangalo abin da zai cutar da kowa including mu da muka kawo abin a ce mu ma mun cutu me amfani shi saboda haka su sun karbi kudin sun je sun ajiye suna jiran lokacin amfanin su su yi amfani da su kai kuma talaka da baka da access da su kai ne zaka sha wahala abin da yake faruwa kenan to saboda haka gwamnati ta dinga kuma wallahi ni ban taba ganin tsari na rashin lissafi da rashin tunani da rashin sanin ya kamata irin tsarin wannan gwamnatin ba a daidai lokacin da ake so a sassautawa mutane a daidai lokacin da kuke rarrashin mutane saboda wata bukata da kuke nema a gurin su kuma sannan a daidai lokacin ne kuke ƙara jefa mutane cikin wani yanayin da za su tsane ku ni wannan wani irin tsari ne wannan wani irin tunani ne wannan mutane suna cikin yunwa da fatara da talauci da kunci Allah ya ji kamalan Albani Zaria wallahi tallahi ba ma so muna amfani da karmar wali akan mallan Albani saboda mu ba dabi'ar mu bane mu dinga cewa wana wali ne kawai mun barwa abun wa Allah in shi wali ne Allah ya tabbatar da shi da walintaka mu ba dabi'ar mu bane cewa wana wali ne dan kawai mun gane mutumin kirki ne a cikin mu ba ma cikin wannan dabi'ar ba ma yanke hukunci amma wallahi wannan bawan Allah ko ba wali bane Allah ya masa hangen nesa wannan abun da yake faruwa yanda ka san ya san zai faru haka yayi bayanin sa shekaru da yawa kafin Allah ya dauki rayuwar shi kusan shekara 15 ce gashi nan kuma yanzu yake faruwa to a lokacin da wannan shugaban kasan ya karbi shugabanci yayi irin wannan canjin kudin a wancan lokaci mutane da yawa sun kare an samu kariyar tattalin arziki da yawa al'umma sun shiga wahala da yawa sai gahi da sam abin da ya faru kuma da sam abin da yanzu ma yake kara faruwa to wallahi kowa ya ji tsoron Allah gwamnati dai komai wace ce za ta kare babu gwamnatin da take dorewa sai ta Allah kuma zaka tattara zaka koma gidanka ka je ka zauna mutuncin da kai wa al'umma da gudunmuwar da ka ba su da taimakon su da kai da agaza musu da kai da dora su akan layin da za su amfana da kai wallahi shi zai rike ba mutunci daga nan har ka bar duniya haka kuma idan ka cutar da mutane ka zalunce su ka bari akai musu yanzu ku duba abin da honorable budaji kazaure yake magana akai amma an mai da shi kamar mahaukaci a kasan nan wannan mutumin ya zo ya magana maganganun da Najmun Gadi yana maganganu akai yayi tambayoyi sun fi guda 6 akan wannan abin da budaji kazaure yake magana akan sa na wasu trillion kuɗi da aka kwashe amma har yau an gagara fitowa a bada amsa guda ɗaya akan cewa wannan maganar da budaji kazaure yake yi ba gaskiya bane ba har yau saboda gwamnatin masu gaskiya ne an gane maganar da kike ku saboda gwamnatin masu gaskiya ne to so mu ji tsoron Allah shugabanci ana yin sa ne dan al'umma dan a taimaki jama'a dan a kawo dauki wa al'umma amma bai dace a ce a bar abu yana faruwa mutane suna ganin abubuwa na rashin lissafi kuma sannan ayi magana ba za a saurari mutane ba an ba da shawara cewa a sake daga wannan abun a dan kara ba wa mutane dama an ki yace no going back eh to mutuwa ma kuma no going back ni ranar da mala'ika yazo nan ma no going back ita ma kuma azabar Allah idan ta kama azzalimi ita ma no going back ta fata ana fahimtar magana ba daidai bane wallahi jama'a mu ji tsoron Allah wasu maganganun mu ma ba ma san muna yin su amma ya zama dole mu fade su saboda wallahi ita ce hakikanin gaskiyar da komin mutu na rantsa da Allah ita ne za ta cece mu a lahira bukatar mutum 5 ko 10 bai kamata ta cutar da mutum miliyoyi ba saboda haka mas'alan nan ta cutar da mutane amma muna ba wa mutane hakuri akan wannan mas'ala mu ci gaba da fadin alkhairi mu ci gaba da hakuri ni dai na sani na rantsa da Allah zalunci baya dorewa kuma na sani cewa wallahi tallahi ko ba dade ko ba jima har yanzu ma hudda rai dangane da wanda zai gyara kasar nan ba insha Allah ta'ala babban fatan mu shine Allah ya danka hannun kasa a hannun waɗanda suke da tausayi wanda suke da tsari da za su taimaki mutane ba tsarin da zai dinga cutar da al'umma ba shine addu'ar da zamu ci gaba da yi bamu cewa na ba amma duk wanda zai zama dama sama da sauran Allah ka danka mishi amma abubuwan babu dadi jama'a mutane suna cikin kunci da yanayi sannan ku kuma jama'a daga cikin tsari idan abu ya taso irin wannan na cutarwa to mi wa kan mu kiyamul layli yanzu tun wanda suka ce sun daina karbar tsohon kuɗi tun 25 ga wata waya saka ka wannan an ce ranar 31 ga wata za a rufe wala Allah ka ce to ai malam idan mun karba sai mun je mun bulayi kafin a samu a karbi kuɗin mu a saka mana a banki to ai yanzu layin da mai kuɗi da talaka duk layin ake yi ko ba haka bane jama'a duka layin ake yi kowa ma yanzu layin yake bi wani yana ban labari yana ce mun wani ba kauye ya debo kudin sa naira miliyan 35 ya zo bakin banki da yazo sai da layi yazo kansa aka ce to ba mun wannan ina account number ka sai ya ce ai bai san ma wani abu mai suna account number ba ka ji wata matsala kuma yace shi kawai ya dauka dauko kudi yake a kawo banki su ajiyewa mutum wallahi malam sanda aka yi wasu dabarbaru da hikimomi sannan aka samu da kyar aka bude masa account number sannan aka saka mar kudin saboda kuka ya fare to kaga yana da kyau mutanen mu kuma mu waye yanzu ko kaki ko kaso ya zama kana da account number ka je ka bude account a ko ina bankin da ka ji yama ka gamsu da hi ka bude dan transaction dinka dan karamin harkar kasuwancinka ka dinga yi dan wasu kudin da baka da yadda zaka yi da su ko ba zaka kashe ba ka je ka ajiye a can in irin wannan ta taso to ka san yadda zaka yi to amma a ce ka daina karbar kudi lokacin karbar kudi bai yi ba ba wanda ya saka mu wannan saboda haka wata masifar mun kara ta mu ma da kanmu lokacin dakatar da karbar kudin nan bai yi ba muka zo muka ce mun dakatar ranar 31 ne kuma ranar 31 nan ina jin ranar Monday ne ko ranar Talata ranan talata saboda haka har yanzu akwai sauran kusan kwana 3 zuwa 4 har yanzu nan kuma kamar yadda naji kan cewa su kansu bankuna an ba su dama cewa har asabar da lahadi ma su yi aiki saboda bukatar dai jama'a su samu su higar da kudaden su to mi amfani da irin waɗannan damammaki mu daina cinnawa kanmu wutar fitina bayan an cinno mana kuma mu ƙara rurata kowa ka je gurin mai rake yace ba zai karbi sabbin kudi ba abin da tsohon kudi ba mai rake da ma kage sai sabbi kage mai dan wake da shinkafa da wake kace ita ma ba za ta karbi tsohon kudi ba ba sa ma karba ku sun ma daina dan waken la ilaha illallah to kaje dan waken ma an daina gwagware kun shiga uku la ilaha illallah sallallahu alaihi kaga duk wannan fitina ce muke ƙara dannawa kan wallahi mu ji tsoron Allah mu bari duk wanda ka taba yace shi ba zai karɓi tsohon kuɗi ba kuma lokacin rufe karɓi tsohon kuɗin nan bai yi ba dan haka mu da ke kananan yan kasuwa ne mun ce ba za mu karɓi tsohon kuɗi ba ya zami muka ce wa yaran shagunan mu ku karɓa duk wanda yazo ku karɓe ku bashi kaya ma sai yanda zamu yi da su daga baya an gane maganar da ke ko saboda haka wannan fitintunu da muka saka wa kanmu su ma sun ƙara rura wannan fitar wutar wallahi mu takaitawa kanmu irin waɗannan in ta faru mu daina rada jita-jita mu daina daukowa kanmu wani abin da zai ƙara ruguza mu Allah ya sauke Allah ya yayi daga ƙarshe kamar yadda kuka sani sati biyu ko uku ko hudu da suka wuce ɗan hizba sun yi campaign wanda wannan campaign din da ake yi ana yin sa ne saboda shirye-shiryen fuskantar watan Ramadan da ayyuka da suke yi a masallatan mu guraren tafsiri guraren shan ruwa guraren gudanar da wasu aikace-aikace na addini muna addu'a Allah ya saka musu da alheri da kokarin da suke yi to wannan kamfin an yi shi an gama lafiya amma kuma ya tafi ya bar baya da kura domin mun zauna da wasu daga cikin jami'an daga cikin su haddi shi komanda kan cewa kudaden da aka kashe a wannan an samu gudunmuwa jama'a da yawa sun bada gudunmuwa mutane da yawa da manya-manya da yan siyasa da shauransu kowa bada gudunmuwa Allah ya saka kowa da alheri ba ma tsakanin da Allah gudunmuwar ta yi kaɗan har ta kai ga wallahi yanzu haka bashi ake bin su na kusan naira 600,000 akwai kayayyakin da sun karɓa na abinci wanda ba su kai wannan kayayyakin kuɗin waɗannan kayayyakin ba akwai abubuwa da suka karɓa wanda ba a ma kai kuɗaɗen ba so saboda haka muka ce za mu sake nema musu gudunmuwa don su samu su rage waɗancan basussuka da yake kansu su kuma waɗanda suka ba da waɗansan basussuka muna ƙara ba su haƙuri su yi haƙuri ba haka muka so ba to amma wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin saboda haka ƴan uwa za ku taimaka fi sabilillahi dan mu samu a rage wannan kuɗi koda ba a biya duka ba amma wallahi bashi ne yanzu akan su mai dimbin yawa a shaguna shinkafa suga da sauran kayayyaki dai na abinci da aka yi amfani da su a wannan kamfin da aka yi wanda an biyo su basu suka na kuɗaɗe masu yawa muna addu'a Allah ya saka wanda suka taimaka da ma kuma wanda za su taimaka a halin yanzu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya saka waɗannan ƴan hizba da gudunmuwar da suke bamu wajen gudanar da ayyukan mu na addini a waɗannan gurare da muke gabatar da al'amura baki daya gaskiya jama'a ba zan sauka ba sai na ba ku hakuri saboda huduban nan ta yi tsayi domin yanzu ɗaya ne da kusan minti 26 da Allah ayi hakuri a yafe mu kun yafe mu da nawaje da na ciki kowa ya yafe mu to Allah ya yafe mana baki daya Allah madaukakin sarki ya samu dace fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu